Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za mu fara duba ƙorafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya kan kuɗin fanshin da bai kai cikin cokali ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kumar. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba ƙorafin jami'an 'yan sandan da suka yi ritaya a Najeriya, wa'imma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Fansho cikin cokali da 'yan sanda masu ritaya ke karɓa ya sa har sai da suka shirya wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don jan hankali ga kwamitocin 'yan sanda na Majalisar Dattawa da wakilai da su yi musu zagi zuwa ga hukumomin da lamarin ya shafa don gyara musu fanshon da ma kuɗin ajiye aiki wato gratuity. CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata huɗu yanzu ba samun fansho ba daga kamfanin da ke kula da fanshon nasu.
Abin da ke faruwa shine fanshon nan da aka haɗa mu da kamfani bara suke bamu bai taka kara karya ba. Lura da yadda kasuwa yake yanzu sai a ɗauki 15,000 a bawa ɗan sanda mai ritaya inspector ko kuma 16 ko 17. A taƙaice in mutum yana da hanini ya zama superior police officer a ASP kenan ko hanini ɗaya ko hanini biyu kuɗinsa ba shi 20,000. Hatta masu hanina uku ma dai kuɗinsa ba shi 20,000. Mu da muke da zan dama-dama muna chief superintendent ni dai kuɗina ba shi 20,000 30 da ɗan wani abu. To abinda suke ba mu bai taka kara karya ba sai ya zamanto abu mun nemi mu koma gwamnati ta nauyi mu kamar yadda take ɗaukar na sarrafa su dabara. Ya zamanto yanzu sergeant na soja in ya ritaya ko kuma staff sergeant pensionsa da yake karɓa ya fi na kofi na 'yan sanda. Idan ba a nemi ya ritaya yana na soja ya karɓi ya yi rifita yana karɓar sama da 100,000 da wani abu. Amma mu wani abun ya kaskanta ya yi kaskanci a yanin kuma bayan haka kamfanoni daban-daban ne wani yana da mukami amma kuɗinsa bai da bai kai na wanda yake da mukami mutum da dama ba wai a ɗan sanda akwai seniority. To yanzu an kaba min amanun kamfanoni ba damuwa ba ne kuɗin ka ya zama daban da na wanda ka fi shi mukami ko kuma kuɗin ka ya gasa wanda ya fi ka mukami kuɗin sai ya zama to daban-daban depending on company da ka shiga. Ana muna fama nema mu fita wajen shekara kusan goma yanzu da muke ta kai kawo abin da ya kai mu har ga ranar 21 ga watan 5 na wannan shekara muka tafi muka yi zanga-zanga. Dokta bai masu shekara 70-80 sun tafi suna zanga-zanga kaga abun ya yi zana.
Shi kuma DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce ya yi sa'a bai faɗa fanshon kamfanoni ba amma suna buƙatar a daidaita fanshonsu da irin na sojoji.
Suna na Patrick Alade in damuwan inda na ritaya ba bayan ko su wanda suka ritaya bayan na duka so su a complain ba tsarin abin nan increment na pension. Yanzu na ritaya wajen shekara 17 shi na shi na uku ba kai komai haka muke ta karɓa kawai su makwabtan mu to su sojoji hakan samu a basu nasu ka tambaya kace ya wannan ne mai wasu a shishiru.
Patrick Alade, kai kai ritaya ne a matsayin DSP na 'yan sanda? A wace shekara ka ajiye aiki ne?
A 2007.
Shekara ta 2007 zamanin ma mulkin Obasanjo kenan. Ya lamarin yake a tun wannan lokacin ya yanayin biyan naku yake me yake damun ka game da yanayin biyan ku fansho da kudin ajiye aiki wato gratuity?
To ga ba wani ƙarin da za a sake maka abinda aka fara biyan karshe da shi ya kai karwa duka abubuwan da yake kara wai 20% 25% 30% da sauransu ba banda mu
Patrick Alade yanzu dan wa tun 2007 din nawa ake biyan ka fansho a wata
2000
okay 290,000 kin 90
amma ba lokacin da dai wannan daga sai na je pension office mu a Abuja office za mu na ga alin
eh
wajen da ke shiga mota daga Bera ka tafi wurin
eh a Jabi ba
ina Jabi na je a lokacin ne aka dan gyara mini to tun daga wannan lokacin fa na tsaya kenan
eh
wasu colleagues na ma sai sai su ma haka ba kare muna kiran juna waya muna contacting waya biji ko ya ko wani labari kowa zai ce haka ne ba kare
kuna kwatanta abun da cewa sauran masu sa uniform kamar sojoji nasu daban ne da naku
a daban ne ko mu da muka rika da mu wanda suna bayan mu wanda suka zo suka shiga aiki su ba shi da suke karba yanzu wai su ke yana karban kudin superintendent ko chief superintendent ne yanzu wai wanda ake bayarwa to mu sojojin abokane muna da abokane da su na tambaya ne shi a wai ya yake ya tura ji a karbi aboki na zai ce ya tura karbi kudi ya ce wani kudi ne kuma wata ya kare ne ya shiru ne don mu ba mu sani ba mu a shiru din ba san da mu ba ne kuma mutane manyan namu ba su bi ba don a yi mana ba ne.
Mun nemi shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawa sanata Abdulhamid Malam Maduri amma ba a samu nasara ba. Amma dai mun samu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar Elman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Maki Abubakar Elman, ni mutumin Jigani, ina wakiltar kananan hukumomi guda biyu, Malam Maduri da Kaugama, kuma ni nake jagorancin kwamitin na 'yan sanda a majalisar tarayya.
Tsofaffin jami'an 'yan sanda sun gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin nan don korafi kan karancin fansho da ake biyan su da kuma yasa su har suka shiga halin kunci. Menene kwamitin ku ke yi ne na taimakawa waɗannan tsofaffin jami'an 'yan sanda?
To alhamdulillah ke ma kin ce zanga-zanga da suka yi ta lumana har suka zo nan majalisa kuma aka yi sa'a muka ci karo da su kuma su ma yanzu in suna sauraro na sun sani ina zuwa dawowar wannan majalisa ta 10 na tashi na ka kuduri wajen gyaran wannan din fansho yadda za a yi a gaza musu su fita daga cikin halin da suke ciki. Muna da kyakkyawar fahimta mu da su.
To yanzu wasu su sun yi korafin cewa an kwashi watanni har hudu ko ma fiye ma wasu ba su samu ko sisi a fanshin su ba. Wasunsu ma har kuka suke wasu ma su faɗi su rasa rayukansu. Yaya kake kallon wannan lamarin?
To inna lillahi wa inna raji'un ba samu wannan labari ba a matsayinki na yar jarida kike sanar da ni. Ni ina da kyakkyawar fahimta da jagororinsu suka zo har ofis ina mu tattauna su dinga bin ba'asin ina aka kwana ina aka tashi kuma muna fahimtar juna ni da su. Amma har yanzu maganar da muke da ke ba wanda ya kamu koke na an biya fansho na wata ɗaya ko biyu har zuwa hudu bai samu nasa ba.
To wani mataki za ka ɗauka kan wannan ganin cewa kuna wani ƙoƙari na taimaka musu?
Yanzu da ka yi min wannan bayani insha Allah ba zan yi ƙasa a gwiwa ba, zan yi ƙoƙari na bi duk hanyoyin da ya kamata na bi na gani gaskiyar wannan bayani da na samu ko kuma aka san haka.
To akwai wasu manyan jami'ai ne lokacin da suka aje aikinsu a aikin 'yan sandan nan, wasu zaka ga DSP ne, wasu kuma sun ma wuce haka amma suna korafin cewa pension nasu yayi karanci, wasu na karban kaman naira 30,000. Shin za ku iya gyaran wannan?
To alhamdulillah lami bari ne amfani da wannan dama na Musa Albishir, ba su kadai pensioners na 'yan sanda ba, duk wasu pensioners na sauran agencies, cewa wannan gwani ta zo da wani kuduri da ma'aikatar fansho da ofishin minister na finance da head of service suna zama a yanzu magana da muke magana ta yi zurfi ta yi nisa kan yadda za a yi a inganta rayuwar duk waɗannan da suka gama aikinsu domin a zo a tattara abubuwan a gani ana ba su da gratuity. Idan aka yi building din gratuity dinka to pension ɗinka zai afki. Kinga ma'aikata takan ba da kaso 10 kai kuma ka bada 8 wasu ma'aikatan ma su kan bada 15 wasu kuma su bada ma'aikata kuma su bada 8 insha Allah gwamnati tana kokari a kai daga lalle ta inganta wannan harka ta fansho
masu taro abin da ya sa kenan a shirin mu na yau sai a biyo mako mai zuwa inda zamu daura daga inda muka tsaya akan wannan gurgurmaya ta neman haƙin fansho da tsaffin jami'an ƴan sanda ke yi yanzu amadarin Nasira da Mai Hikaya da Madina Dauda da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa muka kasance lafiya.